gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a kasar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sadu, wacce zan mika wa ragamar shirin yanzu. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka. Fatan kowannenku na cikin koshin lafiya. Maudu'in da zamu tattauna yau ya danganci zamantakewar aure har wa yau dai, wanda matsaloli ne da mafi akasarin zaurawa da matattaka ba ke fuskanta, wanda dalilin wannan wasunsu yake hana su zuwa ga yin wannan auren, wasunsu kuma haka suke barin 'ya'yan nasu suke zuwa aure. Kamar misali, namiji ne ya zo neman bazawara aure amma kuma sai ya ji cewa tana da 'ya'ya biyu ko zuwa uku. To wasunsu suna amincewa da wannan matar amma da sharaɗin ta bar 'ya'yanta a gidan iyayenta, amma ta amince ta aure shi kuma ta je ta kula da nashi 'ya'yan. Wannan lamarin yana kawo cikas sosai a zamantakewar aure, saboda yadda ake faɗa ciwon mace na mace ce. Shi yasa na gayyaci wa'innan matan kuma da za mu yi zaman tattaunawa da su. Hajiya Rahama, kin ji dai yadda na kawo wannan shimfiɗa? Matsaloli ne wanda kuka sani na yau da kullum, wanda kuma mafi akasari kuna daga cikin manyan mata da kuke ƙoƙarin magance waɗannan matsaloli. Mai zaki ya faɗa game da wannan lamarin?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah, Hajiya Maimuna, da fatan cewa an yi ni an kayyar mace lafiya. To insha Allah, lallai wannan zance ne mai muhimmanci yau da ake fuskantarsa sosai a cikin rayuwar yau da kullum. Yawancin mata waɗanda suka kasance a maiwa, watakila su rabu da mazajensu, suna da 'ya'ya, ko kuma wacce mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya. To ba laifi ba ne zuwa neman auren, ba laifi ba ne mazajen da suke zuwa neman su da aure, amma Islama ya ba su dama su kula, bare kuma matan ma da wanda musamman mijinta mutuwa yayi, to duk namijin da zai zo ya auri irin waɗannan mata ya san cewa in tana da ƙananan ƴaƴa, wato ya aure ta ne domin ya killace rayuwar ƴaƴan nan, ba ma saboda kawai musamman a'a ya mutu soyayya ne da wannan mata ba, amma tausayin sanin cewa ƴaƴan nan marayu ne, to Allah ma ya ba ma mazaje waɗanda za su iya dama wato auren waɗannan irin mata, saboda kawo agaji a cikin rayuwar yaran da Allah ya ɗauke babansu. To idan kai ka zo za ka auri wannan mata, dole ne ka san cewa tana da ƴaƴa, in za ka iya sai ka aure ta da ƴaƴan, saboda wato mai yiwuwa kai ma mai ƴaƴa ne, sai ku haɗu ku duka ku yi tarayya akan kula da wannan ƴaƴa. Barin waɗannan ƴaƴa a gida bai cecenta ba sam, barin ƴaƴan ɗin a wajen iyayenta yana kawo ma yara wato taɓarɓarewar rayuwa, da yara za su rasa tarbiyya, za su rasa jin daɗi, za su rasa wato jin daɗi, gashi uba ya mutu ya bar ƴaƴa da uwa, ita uwa yanzu ta yi aure a gaba, sai kaga kuma ƴaƴan nan sun shiga cikin rayuwar wato abin tausayi, wannan bai yi ba.
Shin baki ga cewa kamar Hausa Fulani suna ɗaukan cewa aure ita ce ƙarshen magana a rayuwar mace ba, wanda zaki ji har ana maganar cewa ƴar aure ba ta kin aure, amma dai da ta zubar da ƴaƴanta zuwa wajen namijin da ya ƙi nata ƴaƴan, amma ita kuma tana iya ta yi ta samu nashi ƴaƴan, ko kuma ma ba nashi ƴaƴan ba, bai da kowa. To kina ganin haka ya kamata a ce mata suna yi, suna ci gaba da zubar da ƴaƴansu zuwa aure, ko dai akwai wasu matakai da za iya a ɗauka na ganin cewa abin ya daidaita?
Gaskiya wannan wato rashin tunani ne irin yadda ya kamata mace matan musulmai su kasance masu tunani. Ba a koyi da wani rayuwa kaman a ce iyayenmu hakan nan suka dinga rayuwa, domin musulmi ko musulma ya kamata ya bi shari'ar musulunci, domin me babu wani abu wata ba abin da Allah bai shari'anta musamman kaman makamancin irin haka ba. Ya kamata iyaye su ma su dinga laka'ari da yanayin da ƴaƴansu za su iya su sabbaba a cikin rayuwa, musamman akan maganan irin waɗannan aurayya da zaki ba ma ko ƴarki ƙarfi, ko ƴar uwarki ce, ko ƴar ɗan uwanki, ko ƙarwanki, ko yarki, a'a je ki auren ki zubar da ƴaƴan ɗin a nan. Ai aure shine komai, aure muhim, lallai abu ne mai kyau kamar da nace a can baya. To amma akwai abubuwan wanda a yanzu a rayuwar wannan zamani, wannan akhirin zaman da muke cikin nan, ai a da rayuwar da ake yi a da ba za a iya a haɗa shi a yanzu ba, don ita rayuwa yanzu ta juye, ta zama irin ke da kanki uwa baki tsaya ki nuna ma ƴaƴanki ƙauna da so ba, ba wani bane zai nuna musu ƙauna da so, don yawanci ana gani yarinya ƙarama ɗaya ma za ta haifa, in aka zo aka aure ta sai kaga zuwa gaba ɗaya ya soma zuwa ya soma kama uwansa ziyara, sai kaga wata rana sai wannan namiji ya ce a'a ni fa ban so kada ƴaƴanki su dinga zuwa su zauna a can gidansu su zauna. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aure Ummu Salama, Ummu Salama ai tana da ƴaƴa, Ummu Salama ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ita ba ƙaramar mace ba ce, ta ɗauki shekaru, ta ce ita kuma mai kishi ne, ta ce bayan haka tana da ƴaƴa. Mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ta, ya kama ta magana a cikin tauhidi, ya kama ta magana a cikin tauhidi, ya ce kishin da kike da shin nan zan roƙi Allah, Allah zai yaye miki wannan kishi, ƴaƴan nan kuma Allah da manzonsa sun mu da manzonsa za su yi miki tallafi akan ƴaƴa. Bayan haka shekarunki ki san cewa ni ma'aikin Allah ne, ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Mun gani magana kashi uku ta ya bata ansa duka uku, kuma hakan nan kuma ya haka ya aure ta a cikin hakan din. To yau ana samun wasu maza da in suka aure mace, don ke mace farko kaman da nake can baya, duk namijin da zai zo aure ki fara saka masa ka'ida a shari'ance ta addinin musulunci, domin ƴaƴanki a wannan lokacin da shi zai zama mijinki, ƴaƴanki ƴaƴanki ne ƴaƴanki ƴaƴan ba yanda zaki ki aure shi. In kuka yi aure ke ki je ki tallafa ma ƴaƴansa, shi kuma ya bulaka ke kuma ya saka kiki bulakan tidda naki ƴaƴa. Wannan bai ba wannan rashin adalci ne.
Wato irin wannan auren ka iya misali zubar da ƴaƴa ta je ta yi aure, ka iya kawo cikas kenan ga wato tarbiyyan waɗannan yaran, idan na ji wato harcinki yadda kike ba da bayani.
Wallahi gara mata su ɗauki matakin mace ta san abin da take so, ta san abin da take yi. Farko abin da san cewa ne, idan mace ta tsinci kanta dama can wata kira ba ta da sana'a. Kusan yau rashin sana'a yakan kai hankalin mace ya fusata ta fita cikin hayyacinta, tana ga kaman tana gan cewa ita kan ta ɗauka cewa in ta yi aure to za ta samu taimakon yadda za ta taimaka ma ƴaƴanta, ta bar ƴaƴanta a nan baya. To kun gani nan ko ba haka ba ne. Abinda mace ya kamata ta fara koyan shi ne sana'a, ta koyi sana'a. To kun gani wata sa'i iyaye sun gwammace wato ƴarsu ta tashi a gabansu, su zauna da ƴaƴa, sai daga baya kuma su dinga su ga cewa a'a, to ai kuma ita yanzu ta tafi kuma ai ƴaƴan nan kuma mun shiga kuma wani matsaloli daban. Rashin duk hakan nan, rashin tsari da kawo tunani da yadda cewa lallai rayuwa fa a musulunce mu yadda cewa rayuwa she mun tsaranta, mun yi tsari a cikin rayuwarmu, mun kiyaye abin da za mu tauya haƙƙin juna, ko mu tauya ma ƴaƴanmu haƙƙi, ko wannan mamijin da zaki aura kada ki tauya masa haƙƙi. Amma ba yanda za a yi a namiji yadda miki, wasu maza suna tsoro ne, domin idan matan nan ta zo abin da za ta aikata ita kuma sai ta mai da hankali akan ƴaƴanta, ya kasance kamar wani exploitation ne ta zo yi. In gani to shi sa a yawanci maza dewa ba su a yadda. To ke mace in kina da hankali, ya za ki yi? Za ki rinjaye mutumin ne? Ya za ki rinjaye shi har ki ɗauki ƴaƴanki? In kika riga kika shiga, to ya riga shi yanzu a matsayin namiji ba za ki iya ki kawo masa iko ba, illa shi ki yi abin da yake so. To ya za ki yi yanzu da ƴaƴanki? To ai annan problem yake. To dole ki yi haƙuri ki kula da ƴaƴanki, kuma ki gaya masa cewa fa zan aure ka, ina son ka, amma bazan bar ƴaƴana a gida ba, domin uwata ba ta da ƙarfi, iyayena ma ba su da ƙarfi. To kun gani zancen ɗin kenan.
Mata wanda take matan da ta mijinta ya mutu, ta saura da ƴaƴa, wanda idan an zo tambayan aure in an ce ma ƴaƴanta nawa ne, shi a ringa gudu. To wannan domin saboda bai san ainihin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadan cewar duk wani wanda ya wato ya tallafa wa maraya yana nan kafada da shi a ranar gobe kiyama. Bai san wannan abin ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma irin mutanen nan ne wanda ina ga ko ba su saba yin cefa ne a gidansu ba, irin mazan nan ne wanda komai dai shi dai ai musu. To amma kuma waɗansu mazan she zamana in ƴaƴa nawa take da shi ma wanda ya san abinda ake yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai hada ƴaƴan duka ya rike kamar nashi fi sabilillahi, wani waɗansu mazan kenan. Domin ya kasance akwai wani ma wani ne wannan shi wato matan mutumin nan, wato mijinta shi ya mutu, an shi wannan mutumin yana taimaka musu ya duba ya ga irin ƴaƴan da take da shi yanzu ya za a yi yanzu shi ya abin nan shi kasa kuɗin aikin shi biyu yanzu idan ya dauka shi yanzu yazo ya bayar ya bata ce gashi na a taimaka wa marayu ana shiran nan kenan shi aka yi mafarki wani mafarki akan cewa wannan mutumin din zai shiga aljanna domin a cikin ayyukan da yake yi yake ce to yanzu shi ka aka zo aka yi masa tambayan cewa me yake yi ne shi yace shi bai wani komai shi kamar aka ce kai ka tuna dai yace akwai ainihin makwabcinsa da ya rasu ya bar ƴaƴa ya duba ya ga cewa abin da yake bayarwa yi kaɗan shine yanzu shi raba ainihin kuɗin aikinsa idan ya ɗauka shi zo ya raba rabi shi ya miƙa ma matan nan aka ce to a wannan abin nan da kake Allah ya gafarta maka dukkan banka kuma za ka shiga aljanna to kun gani to shi sa ake ce mana komin yaya mutum yakan shiga aljanna albarkacin wani kuma sannan igen albarkacin wani aka ce wani yake samu aka ce mutuwan wani tashin wani
Ma sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora akai. Sa hakan ke faruwa da yake sa cewa yayin da idan namiji yana da ƴaƴa matar ita ba ta kin waɗannan ƴaƴan tana amincewa wajen aurarsa amma kuma yayin da ita tace tana da ƴaƴa ko sama da biyu zuwa uku ake gudunta me ke sa hakan naji da farko kin ce mutum ne wanda misali ko bai so ya yi cefa ne da sauransu shin kuma kin dauki bangaren misali kamar matar da mijinta ya rasu to yaya ga bazawara wacce ta fito daga gidan miji kuma tana da ƴaƴa shi kuma yana so ya aure ta amma kuma sai yana duba cewa waɗannan ƴaƴan za su kawo masa ba mamaki ko cikas wajen zamantakewarsu ko kuma a'a batun maganar zancen shi ma har wa yau batun maganar zancen cefa nan ne ko dai yaya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wato in dai har soyayyen gaskiya namiji yake wa mace in dai har soyayya na gaskiya ne namiji yake wa mace ba ha in ta cikin soyayen su to wallahi dole ne zai so ta ya so ƴaƴanta dole ne zai so ta ya so ƴaƴanta kaso ne kaso kaya na indai har soyayen gaskiya yake mata wallahi zai so ta kuma ya so ƴaƴanta indai har yana son ta fi sabilillahi ya so ta ya so ƴaƴanta indai son gaskiya ne zai so ta ya so ƴaƴanta kuma zai ciyar da su zai sayar da su kuma zai musu sutura yadda ya kamata indai har soyayyan na gaskiya ne domin na ɗaya ita ba za ta yi ƙyarin auren abin nan aurensa ba to amma she shi ya dinga yayi kyarin nata ya indai har yana son ta to zai so ta kuma zai so ƴaƴanta indai yana son ta kana so na ka so ni ka so ƴaƴana don mutu ya zamana yana son ki be son ƴaƴanki kan ba son ki yake yi ba
to shin kina gani cewa mata suna bare-baren zuwa wajen aure da wuri a maimako su zauna su yi nazari a wannan mutum wanda yake kaunana ne ko wanda bai kaunana saboda mun ga mata da dama sun gwarace su bar ƴaƴan su wajen iyayen su amma su je su zauna da ƴaƴan mazajen su wanda ya nuna miki tun farko baya son ƴaƴanki domin ya ce kar ki zo da ƴaƴanki wani gudu yake yi to shi wannan wai ya nuna ina son ta shine ya zauna amma kar ta shigo mishi da ƴaƴan amma kuma ita za ta je ta zauna da nashi ƴaƴan a wannan wajen akwai adalci da maza suke yi wa mata
ba adalci ko na minti daya babu adalci ko na minti daya ko don mu matan yanzu mun zama wato mun zama zubar gado don saboda ba mu da mafadi don saboda kuma ba mu da abin nan domin muna jin cewa domin saboda mu muna gudun cewa Allah ya ce kai aure kar kai da ka zauna haka baka da aure ashi yasa za a dinga walakantar da mu mata bata sabu ba yaya za a yi a dauki nauyi a kai wa iyaye don ana so a yi aure wannan bata taso ba wallahi bannan bata taso ba kuma maza su mai da hankali akan abin da suke yi Allah kuma shi ya tambaye su akan wannan wani namijin ma yin zai aure ki ma yake koyon yace zai aure ki aure ƴaƴanki ma shi an yaka kina da mijin ki ya mutu ya bar dukiya wannan zai aure ki aure wato ya zama kaman wato ba ma a saboda ba auren kenan ba ashe nace miki auren ba na fisabilillah ake kenan ba ba na fisabilillah ake yin auren din ba in da ce auren fisabilillah ake yi za a dauki mutum a dauki abin nan shi to ke kuma yar uwata ki watsa da iyayenki eh kin tafi aure ki je kuma yanzu ke baki tsauna kin ba ma ƴaƴanki tarbiya ba kin je kina ba wa ƴaƴan mijinki tarbiya alhalin shi kuma ya ce naki baya so mu mata mu ma kanmu mu zauna mu yi lissafi mu dinga yin tunani akai mu zauna mu yi tunani akai hakan da yake shine yake kawowa kuke ganin matan mazan suke ciwo matan din mutunci kaman su rasa abin da za su yi ko kuma su rasa addini shi zaki ganin waɗansu da su yi auren nan sun umarci su dauki fatalla a kansu su je su dinga talla a kansu don saboda su samu su ciyarwa da su sai ciyar da marayun da aka mutu aka bar musu a saboda haka kuma kike gani yawanci da yawa da kike gani suke nan suke ta konewa da kunun nan da kuma shi ya kai su har lahira mutane nan suka dinga konewa suke mutuwa akan mutu magana tallan kununna duk saboda me duk saboda ta rufa makanta asiri ta rufa ma yayan ta asiri da bi saboda ta rike su girma saboda su zama wani abu daban domin ta san cewa ko da auren ne ma ba za a iya aure ta da yayan ta ba zai ce bai son yaya bai son baka son yana kuma kake so na menchut kuma an yi kai ga yaran in suka zo ma gidanta ma zai kyarice su ko kuma ya zama ma fada tsakaninta tsakanin su ta da ƴaƴan shi wato mu kam mun an maida mu kawai zubar gado mu ba mu zama ba mu da ta cewa to mu ma matan yanzu mu ma she mu yi kokari mu roki Allah ubangijin Allah idan zai ba mu wanda zai so mu ya so ƴaƴan mu kina tashin darenki kina gaya wa Allah daidai abin da ya sawaka gare ki kina azumin ki daidai gurgudu Allah shi me abin nan ne me ji ne Allah ya ce kira ni zan ansa miki tambaye ni zan baki domin mu mata mu muna da tausayi amma maza kuma ba sa tausayin mu inga ke zaki je ki zauna masa da nashi aya amma shi bai son naki ai wannan wurin nan wanda mu duba wannan wurin da kyau
To masu sauraro, kafin mu sallama da ku za mu leƙa bangaren kwalama.
A yau dai muna tare da Hajiya Maimuna wanda za ta yi mana kwalaman mu na mako. Hajiya Maimuna gare ki.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maimuna to Sado. Eto yau abinda za mu girka. Za mu dafa ne pule de ji da plenci soyayye kenan ko. Da farko dai za mu sayi kaza, za mu sayi kuma kayan girke-girke wanda muke ce da su nan konjuman kenan. Bayan mun kammala gyara kaza, zan gyara kaza na sosai, ina da kayan haɗi kenan wanda za mu nemi poivre blanc, sai kai kitchen poulet wanda za mu samu dan tumaturi wanda dai bashi da yawa dan kwaya biyu ko uku, carrot, haricot vert, poivron, persil wanda a ciki duk za mu sassaka. To da farko za mu nika ganyen persil. Idan muka nika ganyen persil nan, poivre blanc mu ma nike ke, daga nan za mu zuba a cikin wannan kazan da gishiri da magi. A hakan za mu fara tafasa wannan kaza da wannan konjuma. Bayan mun kammala mun tafasa, sai a tsane wannan kazan. Za a tsane kafin a soya. Yanzu bayan mun kammala ina da mai kuma, zan soya kazana da mai kenan. Idan na soya, ba zan soya yadda zai bushe ba, a'a daidai dai ci. Sa'annan romona na kazan da na tsame kaza yana gefe, shi wannan plenci wanda shi ma da shi za a ci, za mu zuba a ciki romon din zaki ya shiga cikin plenci, kafin kuma mu zo mu soya plencin ma a gefe. Bayan mun kammala soya kaza, plenci na gefe, za mu ɗauki kayan su konjuman da suke gefe wanda mun riga da mun sarrafa mun rayyanka, za a haɗa a ciki. Za a ɗauki ɗan wannan romon kazan, za a durmuya a ciki, za a harhaɗa. Sa'annan a ɗauki plencin da muka soya mu haɗa duk a ciki, kafin mu ɗan bari kuma lokaci kaɗan zuwa minci 15 zuwa 20 akan wuta. Shikenan girkin mu pule de je ya dafu. Salamu alaikum.
To masu sauraro, sai wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya so, za mu zo muku da sabon batu da kuma kwalaman mako. Ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Maimuna Tsahi da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Baba Yakubu Mukeni da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.
Somebody was asked to believe.